sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana, yau Litinin 23 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Imo a Najeriya ta tabbatar da cewa wasu ƴan bindiga sun halaka shugaban riko na karamar hukumar Adieto bayan sace shi na kwanaki da kuma karbar kudin fansa. Za kuma ku ji yadda ya rage ƴan kwanaki wa'adin da CBN a Najeriya ya ta kayyade kan daina amfani da tsaffin kudade ya cika al'amarin ke shafar ƴan kasuwa a jamhuriyar Niger. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Japan Fumio Kishida a yau Litinin ya ce Japan ta fi kowace ƙasa a yankinta fuskantar matsalar barazanar tsaro tun bayan yakin duniya na biyu. Kishida ya sha alwashin karfafa dakarun kasar cikin shekaru biyar masu zuwa karkashin wani sabon tsari na tsaro. Ya kuma ce zai tunkari matsalar karancin haihuwa da ake samu a kasar, wanda a cewar shi na shafar karfin kasar ta Japan. A watan Disambar bara hukumomi suka yi wa fannin tsaron kasar wasu sabbin sauye-sauye. Yayin wani jawabi da ya yi a zauren majalisar dokokin kasar, ya ce baya ga sha'anin karfafa fannin diplomasiya, kasar ta Japan za ta mai da hankali wajen karfafa matakan tsaronta. Wata kafar yaɗa labarai a Iran ta rawaito cewa hukumomin kasar sun kama wasu mata 'yan jarida uku cikin kwanaki biyu da suka wuce. Lamarin ya faru ne yayin da kasar ke fama da matsalar zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya Mahsa Amini a hannun 'yan sanda. Jaridar ta ce an kulle matan a wani gidan yari da ake kira Evin, wanda a nan ne ake tsare da yawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin boron. A ranar 16 ga watan Satumbar bara, Amini wacce bakurdiya ce ta rasu bayan da 'yan sanda suka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi. Hukumomin kasar sun ce ɗaruruwan mutane sun mutu ciki har da jami'an tsaro, yayin da boron da gwamnatin kasar ta ayyana shi a matsayin na masu adawa da tsarin tafarkin Islama da kasar ke bi. Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro kan wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus. Ko da yake Jamus ɗin ba ta bada umarni a hukumance kan a aika da tankunan ba, ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa wa gidan talabijin ɗin Faransa na TV channel LCI a ranar Lahadi cewa idan har Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yaƙin ƙirar Jamus, su ba za su hana ba. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a wani sakon Telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi 100 ne ba 10 ko 20 ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bandiga ya harbe mutum 10 har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabo shekara na Luna da al'ummar Asiya ke yi. Wannan harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka, tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar. Sai dai 'yan majalisar wakilai da ke wakiltar California Judy Chu ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin ɗan bandigan ya mutu. A jiya Lahadi aka gano ɗan bandigar a mace a wata mota, inda aka fahimci cewa harbe kansa ya yi hallahira. Bayanai sun yi nuni da cewa ɗan bandigar ya tsere ne a motar bayan da mutane suka daƙile wani yunkuri da ya yi na sake buɗe wuta a wani wuri na daban. Sakataren Bankin Malin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia a zango na biyu na rangadin da suke yi a nahiyar Afirka. Ana kallon ziyarar ta Yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannayen jari da 'yan kasuwar Amurka ke yi, yayin da takwarorinsu na China suka mamaye ƙasar. Abu na farko da masu ziyarar a ƙasar ta Zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na Kenneth Kaunda, wanda wani aiki ne da Chinawa suka gudanar da kudadensu a shekarar 2015. Kazalika cikin Lusaka, babban birnin ƙasar ta Zambia, na ɗauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin, wani abu da ke ƙara nuna alama ta gogayya da Amurka. 'Yan jarida a ƙasar Kamaru na neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikinsu mai suna Martinez Zogo a Yaounde, babban birnin ƙasar. A makon da ya gabata aka yi garkuwa da Zogo, wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da yayi kan wata badakalaccin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati. A yau Litinin kusan daukacin kafafen yada labaran kasar ta Kamaru sun yi Allah wadai da kisan zogo wanda suka kwatanta a matsayin dan jarida mai kwazo da ya kware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa.
Da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar ƴan sandan jihar Imo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta tabbatar da cewa wasu ƴan bindiga sun halaka shugaban riko na karamar hukumar Adeoto bayan sace shi na kwanaki da kuma karɓa kuɗin fansa na naira miliyan 6. Daga Fatakol ga wakilin muryar Amurka Lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Wasu ƴan bindiga a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya sun halaka wani shugaban riko na karamar hukumar Adeoto Mr. Chris Ohiazu bayan da sun nuna cewar ƴan bindigan tun farko sai da suka yi garkuwa da shugaban karamar hukumar tare da karbar kuɗi kimanin naira miliyan 6 kamin daga bisani su halaka shi ta hanyar harbin bindiga inda daga bisani suka cire masa kai. A wani faifan bidiyo da ya karaɗe sashen sada zumunta a yankin na kudu maso gabashin ƙasar, a wani saƙo da ƴan bindigar suka wallafa a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, rundunar ƴan sandan jihar Imo ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin ta kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Muhammad Barde shi ne kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Imo.
Wannan muna kokarin da zamu mu ceto shi ma abin da yake ma shine wannan malamin ga wannan biyo. Allah ya daka mu, Allah ya zama kokarin samu wannan ya yan banza. Wannan mun rubu rubu kuma rubu ya samu ko ina ma. Dan ga motoci ma shi gurin da ma ya abin da ya sai ya ba mu ma duk kowanne cikin ma gaba ɗaya ma sa yawo ta tare da masu ba da TBC.
Iyalan shugaban karamar hukumar da aka halaka na ci gaba da bayyana alhinin su game da abin da ya faru. Gama abin da suke cewa.
My name is Isioma Emeka. Actually we are related with.
Tana cewa ne sunana Usoma Emeka, ni yar uwa ce ta jini ga Mr. Chris Ohiazi wanda wasu ɗan bindiga suka kashe kuma ba mu san dalili ba. Muna kira ga hukumomi a Najeriya da su gaggauta bincike don ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika.
We are begging the government to investigate and arrest the kidnappers.
Ɗan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya ɗan kafa ƙasar Biafra an sha zarginsu kan kai hare-hare daban-daban musamman kan harabobin hukumar zaɓe musamman a jihohin Imo da Ebonyi da kuma jihar Anambra. Ɗan bindigan na IPOC dai na cin karansu ba babbaka inda suka halaka ɗimbin rayuka kama daga na soji ɗan sanda da kuma duk wasu masu sanye da kayan sarki da sarakuna a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Lamid Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakol, Najeriya.
Madalla a gaida Lamid Abubakar Sokoto da wannan rahoton. To bari mu leƙa Niger. Yayin da a Najeriya ya rage ƴan kwanaki game da wa'adin da CBN ta ƙayyade kan daina amfani da tsaffin kuɗaɗe, ƴan kasuwa a jamhuriyar Niger sun ce ba ƙaramin matsala kasuwancin su ya shiga ba domin rashin samun isassun sabbin kuɗaɗe su yi canji ya bar su tsugune da lodin tsaffin kuɗi. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari da ke da Magaram ta aiko mana da rahoton.
Tuni da yawancin 'yan canji a nan jamhuriyar Nijar suka tsaye da karɓar nerorin don kauce ma asara kamar yadda suka ce.
Sunana Tanimu Jarabu Salam. Maganar naira yanzu an kawo ta mana su. Amma maganar mu saida ma wani ɗan kasuwa ko wani mai zuwa Bulaguro sai in sabuwa za mu ba shi. So wata tara miki mu ba uwan gidan mu su kai banki sai Najeriya a kai ta gidanta.
Yanzu wannan da naga ana lissafawa banki ne za a kai ta.
Banki za a kai ta insha Allah.
Nijeriya.
Insha Allah. Sabuwa yau tuzo yau aka fara raba ta a Nijeriya mu gutsi sunan ba.
Ba ku same ta ba.
Mu same da waya ba sai kaɗan kaɗan take zawa.
Ita wani wannan naira da take da matsala wannan tata kamar ya kake ganin tasirin ta
anan abin da muke gani naira nan Allah da in naira ta daraja to kasuwa za ta ranka mu sosai kana sayar da kaman wake ko dabbobi maimakon in ka kai 100 a yanzu jika 100 ne goma to in ta daraja jika 100 ku za baka
nan
gaba
sunana Malam Ali sabon dan canji to gaskiya abin mu ma dan shafe mu kadan tunda kin ga yanin mu Niger baban kuna ke ganin da za ka kawo naira asa sai in kana da hanya ne ka aika Najeriya samu abinci kenan dole akwai mutanen da za su yi asara da yawa to Najeriya ma da aka ake aika kudin an samu layi yayi yawa akwai matsaloli gaskiya amma mun ma ta can musamman yanzu kai kudi banki kai kana dan wata kasa ma kai ka je dan Niger ka kai kudi ba a samu abinci su ma yan kasar ga sun yi daki ka zama da su
sunana Habibu Alhaji Gambo mai canji a nan babbar tasha da magaran mu dai a nan Niger ko in ce musamman a nan da magaran mun samu rudani sosai cikin wannan canjin kudi da Najeriya ta yi wadatattun kudin wancan sabibu su ciwo hannun mu ba su kuma wannan tsari kudi an ce za a rufe su
su kuwa yan kasuwar da na zanta da su cewa suka yi ba karamar matsala kasuwancin zai fuskanta ba
wallahi na dan rage zuwa Kano a aiko mana
matsala ce a gare ku su ga kasuwa
shi wannan ba karama ba tun da kasuwanci dole ya tsaya cak
Alhaji babai wala friend da babai ko na ji yan kasuwa dai wanda suke kawo naira dai wanda suke kawo daga nesa duka mun gaggaya musu dai mun ma kowa bayani tunda ga lokacin da aka yaje kuma mu dai mu dama mu karin dama sai harkokin mu dama da Nigeria transfer yanzu tunda yanzu ba naira yanzu ba kowa yake daukan naira te Kano ne ita a gaskiya mu dai gaskiya da sauki dai gaskiya a ba matsala
sunana Umar gaskiya ba mu ji dadi ba saboda gashi yanzu ko mu muna cikin Niger amma kuma yana shigowa daga bangaren Nigeria kaya mu ji farashi ya kara yau ya rage gobe ya rage
sunana Abu Mamman eh dan kasuwa ne ina sai da kayan salulali haka
suna kanka da Nero
eh na amshi ta ne a bisa kayan da ake sayi shine yanzu da muka kawo mu canza aka ce mu ayi ta hwadi kin ga yanzu kusan 10,014 ne zan ce ba ta wuce jika 7 kenan kin ga an hwadi a gaskiya ya shahi mun ji wadaji gaskiya matsala ce
yanzu haka dai babbar matsalar da aka hango ita ce asarar da musamman ma yan karkara da ke dauke da miliyoyin nerori za su yi tamara bari murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
to an gaishe ki tamar abari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi hada mana daga Najeriya
A Najeriya, takaddama da cikin dokar a tsakiyar shekarar da ta gabata dangane da batun tallafin naira miliyan 500,000 da gwamnatin tarayya ta keɓe don bunƙasa tattalin arzikin al'ummar ƙasa ta sake bijirowa don sauran yankunan da suke ganin an yi musu wakacika tashi sun ƙara tado da batun don samun daidaito wajen raba tagomashin ga kowane sashi na ƙasar nan shin me ke ta hakimin korafin yankin arewa a game da wannan batu Dr. Aliyu Dala jami'in kungiyar arewar Nations Group ne kungiya ta matasa da ke bin muradin wannan al'amari ga abin da ke cewa
mun gano cewa abin bai tsaya da bankin raya kasa ko babban bankin tarayya ba Bank of Industry wanda banki ne wanda aka kafa domin bada tallafi wa masana'antu su ma mafi yawan tallafin su ya fi karkata zuwa ga kudu cikin fiye da biliyan 270 da Bank of Industry ta bayar muna da yakinin cewa fiye da biliyan 100 ya tafi zuwa kudancin Najeriya kamfanoni da jami'o'in kudu su amfana da tallafin mu arewa kan an bar mu da sudi kawai shi yasa kamfanonin mu na arewa kara mutuwa suke kamfanonin Lagos kuwa kara habbaka suke shi yasa Lagos da sauran kudu maso yamma ke cikin kwanciyar lafiya da bunƙasa arewa kuwa na cikin talauci jahilci da rashin zaman lafiya muna ganin ba a kashe bane a ce jiha daya a kasar nan ta yi babakere da dukiyar kasa amma ta bar jihohi 19 da kokombara kwanan nan BS ta fitar hoto inda take nuna cewa mutane miliyan 133 a Najeriya na cikin matsanancin talauci kuma mafi yawan su a arewa suke me yasa indai za a raya kasa ne za a bawa wannan bangaren kaso mafi kaskanci muna ganin akwai dalilai guda uku da yasa ake danna yan arewa na fari akwai maganar rashin sanin waɗannan tallafin yadda hukumomin ke yi kaman tamkar boye ilimin suke ya kamata a bayyana wa dukkan dan kasa indai an fitar tallafin nan kuma a ga kowa yanda zai na biyu shine mutanen arewa suka zo cika form din tallafin domin a basu mun gano cewa dokokin na da tsauri sosai kaman na CBN da suka bayar na 100 400 PPP kin ce dole ne ED executive executive director zai sa hannu a bada tallafin mafi yawan idi suna Lagos a cikin bankunan da CBN take harka da su fiye da kashi 80 din su a cikin 100 suna da headquarter a garin Lagos menene dalilin da yasa in mutun zai saka miliyan 500 a banki zai iya sakawa a bankin garin su amma in yana bukatan tallafin miliyan 100 sai ya tura Lagos zuwa wurin idi ya kamata a decentralizing process din ya kasance ba sai an tura wa idi a Lagos ba ya kasance a jihohi ma za a iya wayannan processes din na uku an san mafi yawan ƴan arewa suna kiyaman kudin ruwa masu son su mana illa suna amfani da wannan kalman su kore mu daga zuwa neman tallafin inde gwamnatin Najeriya da gaske take me yasa ba su ba mu kudin babu ruwa ba mafi yawan talakawan kasan nan da tallafin nan take son ta taimakawa a arewa suke me yasa ba za a yi tsarin da bai sabawa addinin mu da al'adar mu ba in dai gwamnati ba riba take nema ba in kudin ba kudin ruwa bane amma kudin service charges ne wanda za a bai wa lawyers da sauran su ya kamata a fito ai mana bayani ya kamata gwamnati ta tallafa wa kamfanonin mu na arewa su samu su yi gogayya da takwarorin su na kudu ta haka ne za su samu wa matasan mu masu dumbin yawa aikin yi muna kira ga Senator Indume da committee din sa su fadada wannan binciken da suke zuwa ga duka financial institution na gwamnatin tarayya masu bada tallafi a cikin December shekaran 2022 World Bank wato bankin duniya ta fitar wani rahoto inda tace zai dauki arewacin Najeriya shekara 40 kamun su kamo kudu a fuskan tattalin arziki sun bada misali da jihar Sokoto wanda kashi 87.7 cikin 100 na ƴan jihar suna cikin talauci amma Lagos na da kashi 4.5 ne cikin 100 kacal na mutanen ta a cikin talauci tambaya na shine menene dalilin da zai sa a fifita Lagos akan jihar Sokoto in dai ana maganan yaki da talauci ne muna bukatan tsarin na samu tallafin ya kasance a bayyane in mutun ya nemi tallafin in ba ku bashi ba ku bashi dalilin da yasa kuka hana shi wani dan siyasa mai neman takara ya ce wai babu kamfanoni a arewa shi yasa ba a ba mu tallafin wannan ba gaskiya bane da yawa daga cikin kamfanonin arewa sun nemi tallafin nan kuma da yawa an hana su a cikin dan karamin tallafin da ake tura arewan ma abin haushin shine yawanci gwamnatin jihohi ne suke karban waɗannan tallafin amma mafi yawan tallafin da yaje kudu ana baiwa kamfanoni ne kamar na sarrafa shinkafa wanda ake nomawa a arewa da kuma cold room da za a aje naman shanu da aka dauko daga arewa aka yanka arewa kamfanoni take bukata saboda ta taimakawa miliyoyin matasa na arewa da basu da aikin yi kuma hakan zai yi ne in aka baiwa ƴan kasuwanmu na arewa tallafin da za su kafa masana'antu adalci muke bukata yadda kasashe a duniya suke kokarin kawo daidaito tsakanin bangarori daban-daban na
a game da wannan batu da Senator Ali Indume ya gabatar da wannan kuduri wanda har ta kai ga majalisar dattawan Najeriya ta kafa committee da zai binciko mata gaskiyar wannan al'amari to amma kuma sai yazo daidai da lokacin da ake diba kasafin kudin bana a shekarar da ta gabata Senator Ali Indume ya kara bada haske a hirar su da abokiyar aiki na Halima Abdurrauf
gwamnatin nan na Muhammadu Buhari ta yi aka kokari sai a tabbatar da cewa an ba da irin wayannan tallafi don talakawa su samu dama su farfado da tattalin arzikinsu to amma rashin sani da fahimta to kin ga mutum bai sani ba baya da ma zai fara nema to bayan haka hukumomin da aka kafa don su ba da wannan tallafi ba su ba da hankali na musamman akan arewa yadda za su ci moriyar wannan dama da aka bayar ba alal misali yawa daga cikin mutanen arewa mutane ne wanda suke da sanin gwiwa akan cin bashi daga banki musamman inda akwai riba a ciki sai wayansu suna tunanin karba kudin ruwa baya kan ka'idar musulunci to amma da yawa daga cikin kamar da nake miki mutanen da ya kamata su ci moriyar wannan abun ba su san hanyoyin da za su bi ba dama a rayuwa in an samu dama wayanda suka sani ko kuma wanda suke rike da abun su suka fi ci moriya su suna maza-maza su je su ci moriyar wannan ɗan mu talauci ya fi a daban an bar mu a baya to abinda mu muke kokarin yanzu kenan a na farko ni da na kawo kudirin ai wato bincike ne na yi a kan yanayin yadda ake tafiyar da harkar ba da ranci musamman na gwamnati wanda ya rage shi ne shugabannin na arewa musamman yan majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoninmu da kuma duk yan arewa da suke da kishi da sani akan irin wayannan abubuwa su fito su wayar da kan mutane kuma a wannan wayar da kan mutane kuma yan media kuna da rawan da za ku taka ta tabbatar cewa mutane su fahimci akan cewa cin bashi ba haramu bane. Malamai da yawa sun fitar da fatawa cewa cin bashi da kuma karɓar riba daban yake. Sannan kamar da yace akwai bankoki ma na Islam wanda za ka iya zuwa su ma wayannan ana ba su dama kuma ana ba su wayannan kuɗaɗe. Sai dai mutane ne ba sa zuwa su nema. Ma akwai gwamnoni da na sani wanda suke da wannan kishi. To musamman a jihohi ya kamata gwamnoni su dau nauyin wayar da kan yan jihansu da kuma su ba su tallafi musamman akan abun da ya shafi garanti. Yanzu abunda yake damun talakawan mu shine ba su da hanya, ba su da sani, ba su da kuma wanda zai sa su akan hanya.
Shin ko meke nauyin al'ummar kasa akan mahukuntansu? Sharif Muhammad ya amsa wannan fatawa domin kwalalle ne a wannan fanni.
Da farko dai wajibi ne ga kowace kasa ta samu wa ƴan kasarta damar da za su yi mu'amala da dukiya da arziki da walwala da kuma kauda talauci a tsari irin na bai ɗaya. Amma a Najeriya mu ba haka muke gani ba, musamman ganin yadda mutanen arewa suke kullun zama cima baya, mutanen kudu kuma suke samu daukaka a hanyar tattalin arziki. A fahimta ta a matsayina na wanda yayi dan karatu mai zurfi a wannan sashi kuma nake aiki a cikin banki a wannan bangare, ina ganin cewa fahimta ta shine dokoki ne da tsare-tsare da aka kawo na Central Bank wanda galibin su sun ci karo da fahimta da aqida da tunani na mutumin arewa. Domin a lokacin da mutumin kudu yake ganin dukiya a matsayin abin da zai ji dadi yayin walwala da ita a duniya kawai, mutumin arewa fa yana son in ya samu dukiya yayin walwala da ita daidai yadda tsarin ibadarsa da addininsa ta zo, kuma yayin amfani da ita ya shiga aljanna. Shi yasa kullun ake samun wannan akasi. Sannan abu na biyu, shi Central Bank ya zo da dokoki. Galibin dokokin nan sun nuna cewa dole sai kai ta'ammuli da hanyoyin da mutane sha bamban da aqidar wayannan mutane. Abu na uku, ita Central Bank bata duba peculiarities na al'umma ba. Misali tsarin bashi nan da ake karba. Duka wayannan bankuna, misali kamar banking agriculture, banking industry, banking raya kasa, banking sana'o'i da kasashen waje, idan za su bada kuɗi suna bada shi ne a matsayin bashi. Shi ko musulmi yana son a bashi kuɗi ne a matsayin jari. Aje a raba riba, in asara ta zo a raba asara. Wannan abu kuma ana yin su a wasu kasashe, kuma ana yin su lafiya kalau, kuma babu wata matsala. Haka nan kuma dokoki na shugabantar bankunan makanta. Dokoki ne wanda galibi mu mutanen mu sun yi boko, amma bokon bai yi zurfin da kaman na mutanen kudu ba. Da aka zo sai aka saka dokokin shiga tsarin shugabancin banki da mallakar banki, sai ya fi nuna cewa wanda suka yi boko mai zurfi. To kaga kuwa dole wanda suka yi boko mai karanci za su dinga samun tasgaro. Sannan kuma da jarin ma da ake so, kowa ya tabbatar cewa akwai talauci a arewa. Sai aka saka jarin da zaka bude banki da shi kuɗi mai yawan gaske, wanda kuma hakan zai iya kawo matsala ga mutanen arewa. Mutanen kudu kuma suna da shi kuma sun ci gaba. Hakan nan shi kansa ilimin yin aikin banki. Wayannan abubuwa ne duka da sauransu wanda nake gani fahimtata cewa dole shugabancin Najeriya ya tsaya ya duba, ya tsara tsarin da mutanen arewa za su ji dadin shiga wannan aiki na banki, sannan kuma ba tare da an cutar da mutanen kudu ba. Shine ya kamata kamar yadda ake budget din kasar nan, a warewa jihohi nasu, a warewa al'ummu ƙaranan hukumomi nasu, a warewa gwamnatin tarayya nata. Haka ya kamata ai budget a warewa kowane yanki nashi, kuma an saka masa tsare-tsaren da zai masa dadi wajen karba da maidawa. Amma ba zai yiwu a ce an saki kuɗi ga ƴan Najeriya sai kawai mu wayi gari mu ga wani sashe ya kwashe kuɗin gaba daya, tunda tsarin bai zo da daidai da fahimtar wani sashe ba. Mu ina ganin wannan din idan da za a yi shi ita ce hanya da tafi dacewa, kuma shine adalci, kuma shine zai kawo walwala, zai tabbatar da walwala cikin arziki a Najeriya baki daya.
Matan samun daidaito game da wannan al'amari dai zai kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwan da majalisar dattawan Najeriya za ta kalaci da su idan aiki ya kankama bayan sun dawo hutun da za su yi gobe. Sani Sha'ib Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malafashi. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Everton ta Ingila ta sallame mai horar da ƴan wasanta Frank Lampard sakamakon koma baya da take fuskanta a wasanni. Lampard ya rasa aikin nasa ne a yau Litinin bayan zaman ƙasa da shekara ɗaya a ƙungiyar, kuma wannan ne karo na biyu a jere da yake rasa aiki a tsakiyar kakar wasanni. Wannan matakin na zuwa ne kwana biyu bayan da ƙungiyar ta sha kashi a hannun West Ham United a wasan gasar Premier a ranar Asabar, wanda shine karo na tara da take shan kashi a cikin wasanni 12 na baya-bayan nan. yanzu haka kuma kungiyar tana tattare ne a can kasan teburin gasar premier da maki 15 a cikin wasanni 20 inda take fuskantar barazanar faduwa daga gasar tsohon kocin na Chelsea mai shekaru 44 ya soma aikin horar da ƴan wasan Everton ne a watan Janairu shekarar da ta gabata ta 2022 sa'ad da ya maye gurbin Rafael Benitez. Hukumomi a kasar Italiya sun kuduri aniyar gudanar da bincike kan komawar dan wasan gaba na Nigeria Victor Osimhen a kungiyar Napoli inda ake sa ran binciken zai kwashe tsawon watanni 6. Osimhen ya koma Napoli ne daga kungiyar Lille ta kasar Faransa a shekarar bara ta 2022 akan kudi euro miliyan 60. To sai dai kuma hukumar shirye gasar Serie A ta kasar Italiya tana zargin aikata zurmi guddu da coge da kuma shirya bayanan ƙarya a hada-hadar cinikin dan wasan. Duniya da hukumar ta dauki hayar masu gabatar da ƙara kan lamarin domin soma bincike da bin kadin hada-hadar inda kuma ta sha alwashin ladabtar da duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba. A ƴan kwanan nan ne dai hukumar ta shirya gasar Serie A ta bayyana kudurinta na daukar matakin ladabtarwa kan duk wata kungiya da aka kama da aikata ba daidai ba a sha'anin cefane ƴan wasa. A baya-bayan nan ma an yanke wa kungiyar Juventus hukuncin zaftare mata maki 15 a gasar ta Serie A, lamarin da ya haifar mata da babban cikas ya kuma nutsar da ita a teburin gasar ta bana. A fagen tennis kuma dan kasar Serbia Novak Djokovic yana nan yana ci gaba da fafutukarsa na ci gaba da kare kambin tarihin da ya kafa na wanda ya fi kowa yawan lashe gasar Australian Open. Bayan da yau Litinin ya doke dan kasar Australia Alex de Minaur a zagaye na hudu na gasar ta bana. Djokovic mai shekaru 35 ya doke Minaur ne da turmi uku a jere, dukuwa da rauni da yake ci gaba da fama da shi a cinyar kafarsa da ke daure da bandeji. Wannan nasara dai ta baiwa Djokovic din damar samun tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar, inda zai fafata da dan kasar Russia Andrei Rublev. Djokovic na fatan samun nasarar lashe gasar ta bana ne domin kara tazarar tarihin lashe gasar ta Australian Open sau 10 kenan fiye da kowane dan wasa a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na, masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
Prime Minister Japan Fumio Kishida a yau Litinin ya ce Japan ta fi kowace kasa a yankin ta fuskantar matsalar barazanar tsaro tun bayan yakin duniya na biyu. Kishida ya sha albashin karfafa dakarun kasar cikin shekaru 5 masu zuwa karkashin wani sabon tsari na tsaro. Ya kuma ce zai tunkari matsalar karancin haihuwa da ake samu a kasar, wanda a cewar shi na shafar karfin kasar ta Japan. Wata kafar yaɗa labarai a Iran ta ruwaito cewa hukumomin kasar sun kama wasu mata ƴan jarida uku cikin kwanaki biyu da suka wuce. Lamarin ya faru ne yayin da kasar ke fama da matsalar zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya Mahsa Amini a hannun 'yan sanda. Jaridar ta ce an kulle matan a wani gidan yari da ake kira Evin, wanda a nan ne ake tsare da yawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin boron. A ranar 16 ga watan Satumbar bara, Amini, wacce bakurdiya ce, ta rasu bayan da 'yan sanda suka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi. Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro kan wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaki kirar Jamus. Ko da yake Jamus din bata bada umarni a hukumance kan a aika da tankunan ba, Minister harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta fada wa gidan talabijin din Faransa na TV channel LCI a ranar Lahadi cewa idan har Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kirar Jamus, su ba za su hana ba. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a wani sakon Telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa kasarsa na buƙatar tankunan yaƙi 100 ne ba 10 ko 20 ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bandiga ya harbe mutum 10 har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabon shekara na Luna da al'ummar Asiya ke yi. Wannan harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka, tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar. 'Yan jarida a ƙasar Kamaru na neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikinsu mai suna Martinez Zogo a Yaounde, babban birnin ƙasar. A makon da ya gabata aka yi garkuwa da Zogo, wanda ya fada a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da yayi kan wata badakalaccin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati. A yau Litinin kusan daukacin kafafen yada labaran kasar ta Kamaru sun yi Allah wadi da kisan zogo wanda suka kwatanta a matsayin dan jarida mai kwazo da ya kware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ci an gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Amurka a garin Washington DC.